Tasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 9 ga watan Yuni a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da jam'iyyar siyasa a Najeriya suka tsayar da 'yan takararsu domin fafatawa a zaɓukan shekarar 2023, wasu manyan jam'iyyar APC sun canza shiƙa zuwa jam'iyyar PDP a jihohin Kebbi da Sokoto da ke arewacin ƙasar. Tsohon gwamnan jihar Kebbi, Muhammad Adamu Aliyu, ya bayyana dalilinsa na barin jam'iyyar APC.
Na koma PDP saboda nuna bambanci da rashin kamantawa da ake wa mutanen da ke bin bangare na APC.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa askarawan Nijar na karta kwana da suka hada da sojoji, 'yan sanda da sauransu da suka yi ritaya sun ce a shirye suke su amsa kiran hukumomin ƙasar don magance matsalar tsaro. Sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Iran ta cire na'urorin ɗaukar hoto guda 27 da ke sa ido kan wuraren da take kera makamashin nukiliyanta a sassan ƙasar. Inji shugaban hukumar da ke sa ido kan yaduwar makaman nukiliya ta IAEA Rafael Mariano Grossi. A cewar shugaban hukumar, wannan mataki da Iran ɗin ta ɗauka babban ƙalubale ne. Yana mai cewa nan da wasu 'yan makonni hukumar ta IAEA ba za ta riƙa samun bayanai kan shirin nukiliyan na Iran ba. Grossi ya ƙara da cewa matakin har ila yau zai iya kawo cikas ga ƙoƙarin da ake yi na tattaunawa da sauran manyan ƙasashen duniya. Tun dai a watan Afrilu, yunkurin farfaɗo da matsayar da aka cimma kan shirin na nukiliyan na Iran a shekarar 2015 ta samu tangarɗa. A shekarar 2018 tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya cire Amurka cikin yarjejeniyar. Amma gwamnatin Joe Biden na ta yunkurin ganin an farfaɗo da ita ta hanyar komawar Amurka. Su dai kuma mun Tehran sun ce shirin mallakar makaman nukiliyan da suka sa a gaba baya tattare da wata barazana ga zaman lafiya. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Ghana sun ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba a matakan da suke ɗauka na ganin an kare muhalli, yayin da masu ayyukan haƙar ma'adinai ke haifar da barazana ga dazukan ƙasar. Daga Accra ga rahoton da Ridwan Abbas ya aiko mana.
Ministan yanayi, kimiyya da fasaha Samuel Abujinapo ya bayyana cewa gwamnati dai ba za ta yi saki a kokarinta na mashe da gane uwar haƙan ma'adinai a Afirka ba. Ya ce Gorkacha zai tabbatar da kariya a wurin haƙan ma'adinai a Ghana.
We recognize the complexities of small-scale mining industry and the intractable nature of the negative practices associated.
Muna sani da irin takara da aikin haƙan ma'adinai ke ciki a nan Ghana da kuma irin munanan ɗabi'u da ke tare da shi. Ku bar mu fuskance shi. Abinda muke mu'amala a kai ne zinari, wanda kuɗi ne kenan, waɗanda ya shafa duk masu harkar zinari 'yan Ghana da ma 'yan waje ba za su saki ba a kokarinsu. Shugaba Akufado ya bayyana cewa Goldkacha na da ƙarfin tabbatar da zakulu kashi 90 cikin 100 na zinariya ta tsari da ba amfani da zai ba. Ya tabbatar da cewa akwai ƙarin mashin guda 300 da za a samar don taimaka wa ƙananan kamfanonin haƙan ma'adinan. Shugaba Akufado ya yi imani cewa mashin ɗin na Goldkacha zai taimaka samar da ƙarin aiki tare da samar da kwanciyar hankali a sashen haƙan ma'adinan.
There are several of our compatriots who are mining responsibly. And I employ the protocols that have been established.
Akwai tarin takwarorinmu waɗanda ke aikin haƙan ma'adinan a kan hanyar da ta dace, sai dai akwai waɗanda sun sunduƙufa ne wurin tabbatar da sun cimma burinsu ba tare da la'akari da abin da zai shafi ƙasar ba. Su ne waɗanda ba ruwansu da ko menene zai sami gandun dazukanmu, idanuwan ruwanmu ko muhallinmu. Ina tabbatar musu gwamnati ba za ta yi saki ba a ƙoƙarinta na zaƙulo su ta kwaɓe su daga tsarin dazukanmu. bisa dogara akan doka ta 36 sharadi na 9 na kundin tsarin mulkin kasar gwamnati za ta ci gaba da daukar matakan da suka dace a kokarin kiyayewa da kare muhallinmu na kasa don ɗan baya.
In our efforts to help protect the environment,
Shugaba Akufo-Addo ya kara da cewa a kokarinmu na taimaka kare muhallinmu ya zama wajibi mu dau tsauraran matakai kamar amfani da sojoji tare da samun yadda muka yi da kayan mashin-mashin da ake amfani da su wurin lalata waye da gandun dazuka da an ka kiyaye su daga harkan haƙan ma'adinai. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A Najeriya, yayin da jam'iyyun siyasa suka ja daga ta hanyar tsayar da 'yan takararsu don fafatawa a zaɓukan shekarar 2023, babbar jam'iyyar adawa ta PDP na ci gaba da ƙara samun ƙarfi a wasu jihohin ƙasar. Wannan na zuwa ne a lokacin da wasu jigajigan jam'iyyar APC mai mulki ke sauya sheƙa zuwa jam'iyyar PDP a jihohin Kebbi da Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ga rahoton da Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana daga birnin Kebbi.
Bayan kammala zaɓukan tsayar da 'yan takara na jam'iyyun siyasa a Najeriya, jam'iyyun sun fara ɗaura ɗamara ta ganin yadda za su samu galaba a mayan zaɓukan da za su gudana shekara ta 2023. Sai dai kuma wasu jam'iyyun suna fuskantar barazana ta ficewar wasu jigogi zuwa wasu jam'iyyu, kamar yadda yake faruwa a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda sanata mai wakiltar Kebbi ta tsakiya kuma tsohon gwamna sanata Muhammad Adamu Aleru da kuma sanata mai wakiltar Kebbi ta arewa sanata Yahaya Abdullahi suka fice tare da magoya bayansu zuwa jam'iyyar adawa ta PDP. Tsohon gwamnan Kebbi sanata Muhammad Adamu Aleru ya bayyana cewa
na koma PDP ranar 4 ga watan 6 2022 biradiya. Na koma jam'iyyar PDP saboda nuna bambanci da zalunci da rashin kamantawa da ake wa mutanen da ke bin bangare na APC.
Wannan takaddama da ya tsakanin bangaren Adamu Aleru da bangaren gwamna mai mulki yanzu sanata Abubakar Atiku Bagudu ta jima kuma uwar jam'iyya ta ƙasa ta kasa warware ta, abin da ya ƙara tunzura bangaren na Adamu Aleru.
Mu ne ke taushe su muna ba su hakuri saboda muna ganin bai kamata a ce mun gina gida mun kuma mun bar shi ba. To amma gida idan yana yoyo ba an wanda zama ciki, dole sai ka fita ka je ka nemi wata mafuka. Shi yasa muka bi ra'ayin mutanenmu muka shigo cikin jam'iyyar PDP.
A nata haujin jam'iyyar da ke mulki a Najeriya da ma jihar Kebbi ta APC ta ce ba ta da masaniya akan fitar sanata Adamu Aleru da mutanensa, a cewar kakakinta Isa Assalafi.
To hakikanin gaskiya ba mu da masaniya formally, amma mun ji ka shanun talla. Sai tsakanin Allah, in ya zama gaskiya sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba mu ji daɗin abin da ya faru ba, domin gidan siyasa kowane irin mutum yana nashi muhimmanci, musamman irin sanata Muhammad Adamu Aleru wanda ya zama tsohon gwamna ne kuma yanzu haka shi ne sanata mai ci a yanzu a kira santara. Ba mu so haka ba, amma haka ta kasance to a shirye muke da izinin Allah muka cewa mun tashi tsaye mun kai ga nasara.
Su kuwa 'yan jam'iyyar ta PDP cewa sun kai su kan sun yi tsintuwar da ne a kala.
Sunana Haruna Haruna Mai Jega, zonal vice chairman Kebbi Central Zone PDP. Shigo wasu insha Allahu manuniya ce wadda za ta nuna kiblar samun cikakkiyar nasara a zaɓuɓɓukan da za su zo. Kuma jihar Kebbi tana ɗaya daga cikin jihohin da suka taru suka yi Najeriya, saboda haka ba ƙaramin matsayi gare ta ba, kuma na san insha Allahu za ta ba da ainihin tata gudunmuwa cikakkiya ta samun cikakkiyar nasara a wannan zaɓen da zai zo.
Yanzu jam'iyyar PDP ta baiwa sanata Adamu Aleru da Yahaya Abdullahi takarar kujerun sanata na Kebbi ta tsakiya da kuma Kebbi ta arewa. Abin da zai ɗauki hankalin jama'a shine yadda za a fafata ga neman kujerar da sanata na Kebbi ta tsakiya tsakanin gwamna mai ci yanzu wanda jam'iyyar APC ta tsayar da kuma tsohon gwamna sanata Adamu Aleru wanda jam'iyyar PDP ta tsayar. A jihar Sokoto ma an kammala dukkanin shirye-shirye na karɓar wasu jigajigan jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP, waɗanda suka haɗa da 'yan majalisar dokoki na jihar da ma na tarayya. duk da yake ba a yana ranar da za a karbe su ba zuwa jam'iyyar ta PDP. Dama masana kimiyyar siyasa sun bayyana cewa sauyin jam'iyya dama ce ta dan siyasa, amma ana yin ta ne a Najeriya idan dan siyasa ya hango akwai matsala ga jam'iyyar da yake sai ya koma wata, wanda kuma yana da illa ga tsarin demokradiyya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger. Tsofaffin jami'an tsaro a fannoni daban-daban da suka yi ritaya a kasar sun ce a shirye suke su amsa kiran da hukumomin kasar suka yi masu na sake daukar makamai da saka kakin yaki don kare kasar daga miyagu da kuma tabbatar da zaman lafiya. Ga karin bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako.
Biyo bayan kiran da hukumomin jamhuriyar Niger suka wa rundunar karta kwana da ta hada da tsohon soja da 'yan sanda da suka yi ritaya, haka ma da jandarma da gardi da tsohon custom da sojojin daji da ma jami'an tsaron da suka nemi su ajiye aiki bayan shekaru biyar suna tsaron ƙasa da sauransu, waɗansu daga cikin tsohon askarawan sun ce shirye suke da su sake komawa fagen daga domin kare wannan ƙasar da 'yan ta'adda suka zagaye ta daga gabasci a tamkin Chadi da yammacin kasar a iyaka da Mali da Burkina Faso a arewa da Algeria da Libya, yayin da 'yan bindiga daɗi ke kutsowa daga tarayyar Najeriya. Abdurrahman Idrisa Kado soja ɗaya ne daga cikin su.
Kasan kasar ga tamu ta juma tana cikin rashin lahiya na tsaro, to sannan kuma wannan kira na gwamnati shirye duka wanda ya yi soji yake, inda an ka nemi mutane su zo kuma su ba da gudunmuwarsu, tunda kasan in ka dibi tsarin soji tsari ne na ya kamata a ce ga ƙasa duk wanda ya shekara 18 yana da kyau ya kasance yayi aikin soji. Kamar in ka dibi bambanci tsakanin ƙasashen mu nan na Afrika da ƙasashen Turai, yanzu in ka dauki Turai wannan abu dole ne sai an yi shi sai kowa yayi. Mu kanmu nan ga akwai lokacin da an yi haka nan, kamar in ma'aikata sun ka kare service civic na ana doka ana danyi, amma dai bai kai ba kamar irin yadda su Turai duk wanda kan lalubo ya yi wannan aiki. To shine muke kira ga mutane, in dai Allah ya sa an ka kire mutane, kowa zai zo ya bada tashi gudunmuwa bisa ga wannan bangare na tsaro, ko gudunmuwa na bada shawara, ko gudunmuwa na wasu abubuwa, duk wannan a shirye mutane suke.
Waɗansu tsohon sojan da na gamu da su a garin birnin Kwanni sun ce shirye suke su sake yin damara domin komawa fagen daga don aita ta kare.
Sunana mai wandara Bulama Hari. Dama su gwamnati su suka yi sake tunda duk tsohon soji tun lokacin da za ku libere cikin larmai suna ce muku haba ku hata yi ba, ran da wani abu ya faru ana neman tun da fari ban san yanzu ba, da mu zamanin mu da kamfani da zan da za ku yi libere ana ce muku fa ko kun tai ko mawa za ku ran da wani abu ta, to su ne zamani yanzu ba su neman mutane. A lokacin jori da aka yi jirkin Dawume Nigerkin nan, ai tsohon soji wanda suka yi libere wasu ma suna cikin guard, wasu suna cikin police, an ka kirawo su larmai suka koma sannan suka koma service din. Ni ko yanzu ku da an ka kira ina ya tafiya, wallahi ina da jujjuyan da ina yin shi ko yanzu, ai yanzu tsohon soji duk wanda bai tai ba sai dai rogo ne duk mai kari yana tafiya, wannan gudumo wannan alheri ai tsoron kasan mu ne, mu dama wallahi muna neman iri wannan a neme shi Allah, mu dama muna so haka
Allah sai ni bon tres babul problem dama mu soma di bon sendo de notre pays nous avons nous ai inde ne kasa ne dole nous sommes là pour défendre la patrie babul problem on est prêt à mon la chérie ko lugu ci gouvernement chérie mu on est prêt à répondre inshallah mu abou nous mu fata da Allah tabbata da alheri kuma kuma kasa yana cikin masala dole ne in kasa dole kowa ka gudumo shi a samu ko ta hankali da wadata cikin kaza abin da muke fata kenan da yau shashire muke insha Allah mun nan kire mu ya babu problem duka muna nan shire Allah kawo muna
wannan kiran da hukumomin kasar suka iwa rundunar karta kwana zai kara karfafawa askarawan kasar da adadin su ya habra 30,000 a halin yanzu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman.
Tun bayan da matsalolin tsaro suka fara ta'azzara a Najeriya ne hukumomi da al'umma suka fahimci muhimmancin farfado da matakan tsaro na gargajiya da tun can iyaye da kakanni ke amfani da su. Matsalolin tsaro a unguwanni da suka hada da sace-sace, ayyukan 'yan daba da sara suka, zuwa ga 'yan fashi da makami, ta'addanci, ayyukan masu tsatsauran ra'ayin addini, rikicin makiyaya da manoma, ayyukan 'yan aware da na baya-bayan nan garkuwa da mutane a kai su daji a nemi kudin fansa, ya sanya al'umma farfado da kungiyoyin da za su sanya ido a unguwanni, ƙauyuka da dazuzzuka don gano maboyar bata gari da zummar sanar da hukuma don kakkaɓe su. Mafarauta da ke da tsohon tarihi suna gudanar da aikinsu ne a daji, wanda a yanzu hukumomi suka amince za su iya taimakawa jami'an tsaro da bayanai kan irin munanan ayyukan da suke gani a daji. Kan haka ne kungiyar kwararrun mafarauta ta Najeriya ta horar da jami'an ta kan dabarun samar da bayanai wa jami'an tsaro. Sakataren kungiyar kwararrun mafarauta na kasa Igem Danladilanta ya ce sun sadaukar da kansu don samar da tsaro ne wa al'ummar Najeriya.
Idan muka duba a jihohi musamman na arewa, za mu ga irin fafatawa da membobinmu suke yi, particularly a gefen northeast. Professional hunters ne su ne yawanci ake amfani da su a wajen, kuma suna iyakan kokarinsu su ga cewa sun sadar da wannan zaman lafiya da kuma tsaro wa mutane da kuma kasa gaba daya. Mu mun sadakar da ranmu ne a cikin wannan aiki din, ba biyan mu ake yi ba, amma mun tabbata cewa ta dalilin abinda za mu yi za a samu zaman lafiya a kasar mu Najeriya.
Ta yaya kuke tantance wayanda an ba su izini da kuma waɗanda suke daukan bindiga kawai suna ayyukan barna?
Na'am, a kungiyar mu na professional hunters muna da takardu da jami'an tsaro su kan sa mana hannu. Muna da license na rike bindiga wanda ya shafi bindigan da mukan yi farauta da ita. Muna da license wanda kowane command na yan sanda su kan sa mana hannu. Ta fannin kananan bindigogin mu wanda ya shafi adaka, mukan moreta daga local government, akwai permit da local government sukan ba mu shi. So duk mahabin da bayi da wannan takarda ba member mu bane.
Ya zuwa yanzu waɗanne nasarori za a ce wannan kungiya ta professional hunters ta cimma musamman don wanzar da zaman lafiya?
Musamman kamar mu a Plateau yanzu, idan aka dibi shanu sai kaga an kira professional hunters a ce to maza an dibi shanu a wuri kaza, nan take za mu kira yaran mu kuma mu bi baya mu kwato wayannan shanu mun shayin wayannan. Akwai kuma wayansu kananan hargitsai da muke ganin su, muke sa hannunmu a cikin mu ga cewa an magance ta.
Ko yaya kungiyar ke tantance mambobinta don tabbatar da cewa ba a sami gurbatattun da za su iya cutar da jama'a ba? Muhammad Yohana da ke jihar Borno ya yi ƙarin haske.
Sai mun tabbatar shi bulama wurin lawan, sannan hakimi wurin su yi proving cewa wannan is a good person, wanda an yarda da shi. Kuma za mu sa ido akan movement yanda yake tafiya da aikinsa.
Na san cewa aiki ne mai hatsari, aiki ne mai tattare da matsaloli. Waɗanne matsaloli kuke fuskanta musamman wajen gudanar da aikinku?
Kamar kidnappers. Kin san cewa in an ce za a yi reporting kamar an yi kara waɗansu, in ba haka ba za a iya kama kidnappers. Sun yarda su kidnappers ne, za mu iya sa su sake waɗancan don mun rike iyayensu. In sun sake mun bayar after 3 months ka gansu a waje.
Sai a sake su kenan?
Sai a sake su. Damuwanmu da muke so gwamnati su sa ido a wannan wurin in ana so a samu sauki wannan abu.
Malam Abubakar Abdullahi da ke zama sakataren kungiyar kwararrun mafarautan shiyar jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya ya ce suna da haɗin gwiwa na ƙudda-ƙudda jami'an tsaro wajen gudanar da aikinsu.
Muna tafiya tare da ainihin police da sojoji da shauran hukumar tsaro. Don inda wani damuwa to suna kiran mu je mu taimake su.
Kamar jihar Nasarawa da nake, idan yake na san wajen gefen Nasarawa, wajen Toto, wajen gefen bangaren Benue akan samu irin waɗannan matsaloli. Kuna taimakawa wato wajen bankaɗo waɗanda suke gudanar da irin waɗannan ɗanyen aiki?
Sosai kuwa, kamar bangaren Nasarawa kwanaki akwai wanzu sun je sun station kansu a daji suna banatar da mutane. Gwamnati ta nime mu mun tafi wurin. An kore su, an kakkashe wayansu daga cikinsu.
Waɗanne matsaloli kuke fuskanta musamman a wayansu wurare, ko kuma wayansu sun yi korafin cewa idan suka kamo masu laifin na wani lokaci sai a sake su?
Ne, muna fuskantar matsaloli irin wannan. Aka same jama'a wani sa'ili sai mu ga sun dawo kan titi. To amma babban matsalolin mu abin hawa, domin bayan na za ka yi ka je daji a kafa kana nema wayannan mutane. To moto muna nema da ainihin mashina. Don waɗansu wuraren na moto ba za su tafi ba, muna so mashina mu yi amfani da su. So mun zama da gwamna akan yanzu, muna wannan alƙawari amma har yanzu dai ba su dube mu ko ba.
Daga jihar Gombe kuwa Dan Ladi Muhammad Bage, sakataren kungiyar kwararrun maharban, yace suna da bukatar motoci, babura da sauran kayan aiki.
So gaskiyar magana shine muna fuskantar matsaloli da dama musamman kaman fayanai kaman bangaren kudare.
Batun kayan aiki fa sauran kayan aiki tunda na san kuna rike bindigogi kuna samun su wadatacce da za ku dauki mataki kamin a ce kun kai ma jami'an tsaro.
To ina wadace kam sai dai ana lallabawa dai ana sai da rai domin gaskiyar magana shine duk abin da kika sani yanzu a rayuwa ya zama da tsada dole a rasa shi ne da bindigar kanta muna sai da rai ne daga karkashe bindigogi locally made ne babbar bindiga baka saka saye ta ba sakamakon yanayin yadda kasar take yanzu samun ta ma wani abu ne to amma dai cikin ikon Allah hakan dai ana dai gurgudo ana yi kuma ana samun nasara insha Allah.
Komandan kwararrun maharban a jihar Yobe Idrisa Hamidu yace dole sai gwamnati ta tallafa musu don samun sukunin gudanar da aikin su.
Tsaron da muke barwa muke fama da gurgurya da Boko Haram da kidnappers kuma man abu ɗaya ne yake dan damu da gwamnati. Gwamnati har yanzu ba ta ganin mu da idon rahama. Yawancin mun nan kin ga wasu dugidan haya ne. Eh wasu ba su da abun hawa zuwa obijo da kullun sai dai kai bige-bige ka biya kuɗin da zaka je yau da kullun ka je obis ka je ka dawo wannan ma yana sa cifa mutanen mu asa gwiwa. To sannan abu da muke so muna kiran gwamnatin Najeriya ta dauke mu da hannu biyar da muka ba da jinin mu muka sadakar da rayuwar mu da yaran mu da ƴaƴan mu ya kamata su ma san muna yi ana yi da mu kamar mu Yobe State muna da arancin Yobe mota ina da shekara 27 muna wannan fama kuma har yau ki ganni dinnan ba inda gida kaina to wali daya eh har yanzu kuma ban sare ba to kuma ba za mu sare ba mu dai muna roƙuwa gwamnatin Najeriya ta gamu da idon rahama.
Shiko Dugujin Maharba daga jihar Nasarawa Muhammad Aliyu yace an horar da su yadda za su gudanar da aikin su bisa ka'idar doka.
An horar da mu fannin tsaro da dokoki da abin da dokan ƙasa ya tanada shi suka horar mu da shi suka bura kan mu je mu wuce gona da iri ne hukunci irin namu sun faɗa musu dokoki da wasu abubuwan da bamu sani ba.
To wani lokaci akan same ku kuwa da wuce gona da irin nan ta yadda tunda kuna da makami kukan yi amfani da shi har ya zarce ƙa'idan doka ya kuke ku takaita irin yadda za ku yi amfani da makami.
Ba ma ta fiya faturan sai da jami'an tsaro a ciki saboda bare yu ka ba ka dan a ce na akwai dan da makama hanya mu tafi ba tare da jami'in tsaro a wajen ba.
Kukan samu nasara kuwa?
Gaskiya muka samu nasara sosai wallahi. Gaskiya al'umma sun ba mu goyon baya 100%. Saboda yanzu aka ji Nasarawa ya kai da an gadanta da ma al'umma suna iya fita su fada muna akan wani babu mai da shi ba. To tunda mu muke cikin mutane muke hurda da su mu kuma wani lokacin mu kai ma jami'in tsaro labari ga wani ba dan ba ji mu je mu kade ba sai mu nemo ni jami'in tsaro da mun je wannan wajen mu a rashin wannan mutumin Allah so yadda.
A gefe guda kuwa mai martaba sarkin lafiya a jihar Nasarawa Alhaji Sidi Bage Muhammad ya karfafa al'umma ne da su sanya ido sosai su kuma ba da gudunmawa wajen samar da tsaro.
Wannan al'amarin da muka samu kanmu Allah subhanahu wataala ne kawai zai iya yi mana. Ta ina zamu taimaka mu jama'a? Maganar tsaro ba tana hannun gwamnati ne ba kawai. Maganar tsaro ta kowa da take cikin mu ne yake da haƙƙin tsaron nan. Saboda haka samari da majiya ƙarfi da wanda suke. Ba wai an ce a fitar shirin yaƙi ne ko a'a abinda muke kowa ya shirin kota kwana. Zamu yi bacci amma rabi da rabi. Muna bacci muna tunanin koda wani zai shigo mana ba zai same mu kawai arhaye ce yazo ya kora mu kaman dabbobi haka yake. Samari da kowa a doge a tabbatar da mu za mu tsare ƙasarmu iya abinda ya fi ƙarfinmu ne za mu nemi taimako daga waje.
Mai martaba sarkin lafiyan bare-bari kenan a jihar Nasarawa Alhaji Sidi Bage Muhammad, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Shirin namu na yau za ku ji cewa an jinkirta fara shari'ar Sepp Blatter da Michel Platini da kwana guda bisa zargin zambar kuɗi wanda Sepp Blatter ya biya Platini pound miliyan 1,600 na ƙasar Ingila ta hanyar da bata dace ba. Shi dai Mr. Blatter ya ba da uzurin cewa ba shi da lafiya a lokacin da ya iso kotu domin yin bayani kan tuhumar da ake musu. Switzerland ya riƙe hannun yasa Conan. Je laraba ne aka sa domin sauraron tuhumar da ake musu na zamba. Sannan a yau Alhamis ne Mr. Blatter zai bada nasa ba'asin. An dakatar da mutane biyu ne daga hidimar ƙwallon ƙafa a shekarar 2015 idan an same su da laifi za a iya daure su na tsawon shekaru biyar ko kuma a ci tarar su. Ana sa ran kammala shari'ar ranar 22 ga watan Yuli wannan shekara, sannan kuma a bayyana sakamakon shari'ar ranar 8 ga watan Yuli na wannan shekarar. Kungiyar kwallon kafa Liverpool karkashin kocin ta Jurgen Klopp ta ki amincewa da tayin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta yi kan dan wasan ta Sadio Mane na kudi fam miliyan 30. Majiya mai karfi na bayanin cewa Liverpool din na harin fam miliyan 42 da 800,000 kan dan wasan nata mai shekaru 30. Mane yana da sauran shekara guda kafin kwantiraginsa ya kare da club din Liverpool din. Romelu Lukaku Martinez zai kasance ɗaya daga 'yan wasan ƙwallo da ke a ƙasa da za a iya samu don turawa zuwa wata club. Kofar club din Chelsea buɗe take don wannan damar, a yayin da ita ma PSG tana neman mafita kasancewa ɗan wasanta Kylian Mbappe ya sadaukar da kansa wa club din. A gefe guda kuma club din Atletico Madrid tana buƙatar neman wanda zai maye mata gurbin Luis Suarez. Matsayin Lacazette dan wasan club din Arsenal yana cikin tsakiyar maganganu da ake yayatawa a watannin nan, kuma sanarwar da ake yi cewa zai bar club din bai zo da mamaki ba, ganin cewar kwantiraginsa ya kusan karewa. Arsenal ita ta zo na biyar a ƙarshen kakar wasan ƙwallo na wannan shekarar. Lacazette ya shiga club din Arsenal a shekara 2017 daga club din Lyon. Tsohon dan wasan ƙwallon ƙafa na club din Manchester United da Manchester City da West Ham da kuma ƙasarsa ta haihuwa Argentina, Carlos Tevez ya labarta niyyarsa na yin ritaya daga wasan ƙwallon ƙafa. Carlos Tevez mai shekaru 38 da haihuwa rabonsa ya taka leda tun cikin watan Yuni shekara 2021. Carlos Tevez wanda ya shekaru 20 yana taɓa leda ya ce babban abin da ya sa ya yi ritaya daga motsa leda shine mutuwar mahaifinsa. Segundo Tevez ya mutu yana da shekaru 58 sanadiyar cutar corona a shekarar bara. Daga ƙarshe kuma za ku ji cewa akwai yiwuwar za a sake karawa dambe boxing tsakanin Anthony Joshua ɗan Najeriya, tsohon kuma mai rike da kambun damben duniya ajin masu nauyi, da kuma mai rike da kambun a yanzu Alexander Usyk ɗan ƙasar Ukraine. Ana sa ran za su kara ne a ranar 20 ga watan Agustan wannan shekara ta 2022 a yankin gabas ta tsakiya. Alexander Usyk ya yi galaba ne akan Anthony Joshua da yawan maki a shekarar bara da ya ba shi damar amshe kambuna har guda uku na ajin masu nauyi na duniya. Abdulhamid Muhammad Bura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Iran ta cire na'urorin ɗaukar hoto guda 27 da ke sa ido kan wuraren da take kera makamashin nukiliyar ta a sassan ƙasar. Inji shugaban hukumar da ke sa ido kan yaduwar makaman nukiliya ta IAEA Rafael Moriano Grossi. A cewar shugaban hukumar, wannan mataki da Iran ɗin ta ɗauka babban ƙalubale ne. Yana mai cewa nan da wasu 'yan makonni hukumar ta IAEA ba za ta rika samun bayanai kan shirin nukiliyar na Iran ba. Grossi ya kara da cewa matakin har ila yau zai iya kawo cikas ga kokarin da ake yi na tattaunawa da sauran manyan kasashen duniya. Tun dai a watan Afrilu yunkurin farfado da matsayar da aka cimma kan shirin na nukiliyar na Iran a shekarar 2015 ta samu tangarda. A shekarar 2018 tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya cire Amurka cikin yarjejeniyar. Amma gwamnatin Joe Biden na ta yunkurin ganin an farfado da ita ta hanyar komawar Amurka. Su dai hukumomin Tehran sun ce shirin mallakar makaman nukiliyar da suka sa a gaba baya tattare da wata barazana ga zaman lafiya.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni, da ma injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.